sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake zuwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A kasar Saliyo wasu ma'aikatan lafiya biyu da suka warke daga cutar Ebola sun yi karar gwamnatin kasar suna zargin ta da sakaci lokacin da ake fama da annobar Ebola. Ma'aikatan lafiyan dai sun zargi gwamnati ga rashin samar da kayayyakin aiki da suka kamata, har ta kai ga cewa sun kamu da cutar kuma da yawa daga cikin abokan aikin sun mutu. Karar da suka shigar na zargin cewa barnata kudaden da aka samar na yaki da cutar da gwamnati ta yi kai tsaye ya hana su damar su ta samun rayuwa mai cikakkiyar lafiya. A shekarar 2013 ne kwayar cutar Ebola ta yaɗu a kasar Guinea kuma ta warwatsu zuwa makwabtan kasashe irin su Liberia da Saliyo. Sama da mutane 3,000 ne suka mutu a Saliyo, hawa kuma sama da mutane 11,300 ne suka mutu a duniya, wanda yawancin mutanen sun fito ne da kasashen yammacin Afirka su uku. Gwamnatocin kasashe da kungiyoyin agaji sun taimaka kasashen yammacin Afirka da miliyoyin dalar Amurka don a dakatar da yaduwar cutar. Amma akwai zargin cewa kasashen da abin ya faru su uku sun yi sakaci da kudaden da aka ba su. Ma'aikatan kiwon lafiya na Saliyan dai sun shigar da karan gwamnatin su ne a kotun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS da ke a babban birnin Najeriya Abuja. Ma'aikatan da ke kula da zirga-zirga jiragen sama na sabon filin saukar jiragen saman Senegal sun shiga yajin aiki 'yan kwanaki da bude filin saukar jiragen. A jiya Juma'a ne an soke duk wani tashi da saukar jirage a filin jirgin saman na birnin Dakar, bayan da ma'aikatan da ke kula da jirgin suka bayyana shiga yajin aiki na kwana guda. Ma'aikatan dai sun ce suna yin yajin aiki ne domin kare lafiyar matafiya, saboda ba a ba su cikakken horo ba kafin a bude filin jirgin saman. Akwai sabbin kayayyakin aiki na zamani an saka, amma ba a horar da mu yadda za mu yi aiki da su ba, a cewar Mam Ali Sane, shugaban kungiyar ma'aikatan. Sabon filin jirgin saman wanda aka kashe dala miliyan 680 wajen gina shi, an bude shi ranar 7 ga wannan wata na Disamba bayan da aka yi jinkirin tsawon shekaru 10. Gwamnatin kasar ta ce filin jirgin zai sa kasar Senegal ta zama wajen zuwan masu yawon bude ido a yammacin Afirka. Jami'an filin jirgin dai sun ce an soke tashin jirage kusan 30 saboda yajin aikin ma'aikatan. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar binciken manyan laifuka ta FBI kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben da ta yi, ya kuma bar zabinsa a buɗe na yi wurin yin amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa wajen yi wa tsohon mai bayar shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn afuwa, mutumin da ya amsa laifin yi wa jami'an FBI ƙarya. Da yake magana ga manema labarai kafin ya ɗauki hanyarsa zuwa makarantar horar da jami'an FBI da ke jihar Virginia, Trump ya ce ba na son yin magana akan yiwuwar yi wa Michael Flynn afuwa tukunna, amma bar dai mu gani. Duk da haka, da yammacin jiya Juma'ar ne lauyan fadar White House T.Y. Cobb ya ce fadar ba ta yi wani shiri na yi wa Flynn afuwa ba. Tun farkon watannin ne Flynn ya amsa laifin na yi wa jami'an FBI ƙarya, kuma ya amince ba da haɗin kai ga jami'an da ke bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi shekarar 2016, da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin Rasha da kwamitin kamfen ɗin shugaba Trump. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya nuna ƙwarin gwiwa za a samu gaskiya a tafiyar da kudaden tallafin da Amurka ke bai wa sojojin Somalia, bayan da Amurka ta dakatar da tallafin da take ba saboda zargin cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai a Pentagon jiya Juma'a, Mattis ya faɗi cewa ina da ƙwarin gwiwa za mu iya shawo kan lamarin koda kuwa ba za a tsayar da rashin gaskiyar kwata-kwata ba. Dakatar da taimakon da ya biyo bayan gazawar da sojojin Somalia suka yi akan bada bayanai kan tallafin da ake musu, irin nasu abinci da man fetur da kuma makamai. Yanzu haka dai gwamnatin Somalia ta amince samar da wani tsari da zai daidai da ka'idojin da Amurka ta shimfiɗa musu, a cewar wata jami'ar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Mattis ya ce canza al'adar cin hanci da rashawa yana ɗaukar lokaci, ya kuma ƙara da cewa da ƙarshe sai Somalia ta samu shugaban da ya cancanci a goya masa baya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rinka ci wanda zai taimaka wa lafiyar su da jaririn da suke dauke da su. Rahotanmu na biyu zai yi magana ne akan fadakarwa da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da yi a jihar Neja akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Shima rahotanmu na uku zai yi mana magana ne akan kulawa da lafiyar yara ƙanana musamman a yanayi na hunturu da muke ciki yanzu. Yayin da rahotanmu na hudu kuwa zai yi magana akan tallafi da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta kaiwa mata da ƙananan yara a jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo maku tattaunawa ta musamman da wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya yi da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kano game da mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ƙasa da minti 30 bayan an haife su. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Rabbana ida da tsira karamci ida wakai adadin sawa ga mafi sarki kuma mai aminci da bakai ya kamar sawa wanda ba na tsime ko dabara kaunar sa na sagawa.
Sababbin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani,
Hujja tana kantowa yar kasida a ita za ku ji nan gaba. Wasu na ji suna furucin talauci ishi ne wai kan gaba. A gurin mutuwar auren Bahaushe Allah abayar dawa.
Sababbin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, Hujja wa kuji a cikin sana ake ba don kwanfi kuma.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar jihar na ci gaba da kokarin yaki da cutar tamowa musamman wajen jaddada irin abincin da mata masu juna biyu ya kamata su rinka ci domin inganta lafiyar su da kuma jariran da suke dauke da su. Shu'aibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Hasali ma haka ya sajin ta bakin madan Hajiya Rayyana, commissioner kula da ciyarwa da shayarwa da kuma yaki da tamowa a hukumar kare lafiya ta jihar Dirisbe, abincin da ya dace ga mace mai ciki.
Kenan dan saboda ta kare lafiyarta, ta kare lafiyar ɗan da ke cikin ta, kenan dole abincin ta zai bambanta da wanda ba ta da komai. To ita wannan mace mai ciki, saboda cikin nan da ke gare ta, abincin ta sai an ƙara shi a so hudu, dan saboda ita ta tashi da lafiya kuma ɗan ta shi ma ya samu lafiya. Ga su gungu-gungu ne abinci. Kaga akwai abinci mai gina jiki dan saboda mutun ya warware, kuma akwai abinci mai sa kuzari da abinci mai sa kare lahiya. To a cikin wa'annan abincin ne ya kamata a ce ta ci kuma kowane a cikin su, kuma a kowane abinci. Kenan to wanda ake yin shi ko da masara ne ko kuma da dawa, su wannan su ne abinci mai sa kuzari. To kamar a ce tsanwa miya tsanwa ce za a yi, ka gani a ciki ka ga sai an sa mai, a sa nama mai gina jiki, kuma a kada miya ita wannan tsanwan su kuma mai kare lahiya. Haka ne ya kamata in za a ci abincin nan a ebo a kowane gungu kenan kamar mai gina jiki da mai kare lahiya da mai sa kuzari. Kuma amma sai ta kara kamar su hudu ne ya kamata ta ci abinci a wuni.
Domin gujewa wata matsala da za ta shahi uwar ɗanta dangance da rashin abinci, mai nagarta Hajiya Rayyana ta kira ga matan karkara.
Kenan yanzu aka tattara abinci a gungu, in baka samu ba wani za ka samu wani. Yanzu a ce kihi, in kamar babu shi a ƙauye, kenan ka samu nama wanda zai zamanto shi ne kamannin shi. Tunda akwai busashe a can ƙauye, kenan kowane abinci yana da makamancin shi a ƙauye. To kiran da nake yi ga ƴan uwana mata, shi din an samu juna daga ya kai wata uku ya kamata a tai ai awo, dan saboda a lokacin nan ma a san kakane cikin nan yake tahiyar da shi. Kuma a lokacin nan in ka zo likita ka gani sai a ma mutun galgadi iri-iri. Akwai allurar rigakafi da ake yi ta cutar dahi, ka gani akwai magani da ake badawa na kare cutar nan ta rishin jini. Akwai bayanai iri-iri da ake ma mata a lokacin nan, kuma sai a musu bayani da abincin da ya kamata iri-iri su ci. Duk ko ma menene zaka ce in bai da tsafta ka kama kanka illa, ita ce tsafta ta jiki ta cikin gida kuma ta abinci. Saboda in kana cin abinci wanda bai isa ba ko kuma baka kara ba kamar su hudu nan da aka ce a ci, to sai kaga yaron nan an aiho shi dan karami. To ka san ana aiho yaro da kwamusu, ya kamata a sa shi direct daga aihuwa a sa shi ya sha daka shi, kuma a mishi ban nono tsantsa. In yayi wata shida a ci gaba da bada nono, kuma a gama da abincin rakiya saboda yaro ya falhado. Ta aihu lahiya da kwarinta, kuma ta aihi yaro ta barkala masha Allah shi ma da kwarin shi.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A jihar Niger, Nigeria ma masana harkar kiwon lafiya ba su yi kasa a gwiwa ba wajen faɗakar da iyaye mata muhimmancin shayar da jariran nonon uwa, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Bazari.
A yanzu haka dai masana harkokin kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa akan muhimmancin shayar da jariri nonon uwa a nan jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Masana harkar kiwon lafiyar dai sun ce ko baya ga ƙara lafiyar jaririn da shayar da nonon ke haddasawa, a ɗaya gefen yana taimakawa wajen hana uwa haɗarin kamuwa daga cutar sankarar nono. Kamar yadda wata ƙaramar jami'ar kiwon lafiya a nan jihar Niger, Malama Hawwa'u Abdullahi, ta bayyana.
Sannan ita karan kanta mamun haka yana risk in samu oyon kansa,
wato ba za ta samu cutar kansa.
Yawwa, yana
wato sankaran nono kenan.
Yana hanawa. Sannan kuma ita karan kanta kaman uwa in tana shayar da yaro, yana irin taimakawa wurin samun tazaran haihuwa, saboda akwai kaman wani abun ga prolactin da jikin yake producing. Shi prolactin irin yana active kamar yana kan aiki haka, so akwai wasu hormones biyu da suke taimakawa wurin samun ciki da sauri haka. So in kaman uwa na shayarwa, so shi wannan prolactin yana aiki, so zai hana wa'incan aiki. So with time in kaman ta daina shayar da yaron zai zo ya daina, su wa'innan za su zo su fara aiki wanda za su iya sawa ta fara ovulation dinta, irin alamomi irin lokacin da daidai za ta iya samun ciki haka, sannan za ta iya kuma menstruation. So kaga in menstruation ya fara za ta iya samun ciki akan kowane lokacin irin lokaci haka.
A bisa muhimmancin shayar da nonon uwar dai, malama Hawwa'u ta bayyana buƙatar ganin mahukunta sun dukufa wajen wayar da kan mata muhimmancin shayar da nonon da kuma nuna buƙatar kula da lafiyar mata masu juna biyu.
Eh, gaskiya yana da kuma tukar muhimmanci saboda kaga ko din kare mata daga samun cutan ganin kansa. In aka wayar musu da kai kaga wata bata da juriyan shayarwa. Wata ma ta iya cewa wata 8 saka wata watanni dai kadan wani yaro bai kai shekara ba za a yaye shi. So which bai kamata ba. Amma ana wayar mata da kai ana gaya musu ga amfanin shi gare su su kansu ba ma ga yaron kadai ba. Kaga za su samu lokaci su ba yaro yaro kuma zai samu lafiya sosai gaskiya.
Babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce suna kokarin fadakarwa akan muhimmancin shayar da jariri nonon uwar kamar yadda ya kamata da kuma kula da mata masu juna biyun. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Beni be kula da ni ba be barri na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaji ya ga taba baba ne wani nan ban da sana baba ne hanna sauka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shaji ya ga taba baba ne wani nan ban da sana baba ne hanna sauka da dindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne
jihar Jigawa jami'an kiwon lafiya na ci gaba da jaddada yanda za a kula da lafiyar yara kanana musamman a wannan yanayi na hunturu. Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Yanayin hunturu yanayi ne da akan samu sauyin yanayin da a lokuta da dama yakan haifar da cututtuka ga yara kanana idan ba a ba su kulawar da ta dace da su ba. To ko waɗanne irin cututtuka suka fi zamowa kalubale ga yara a wannan lokaci?
Cututtuka yakan canja a bisa yanayi kamar yanzu da yake lokacin sanyi ne mun fi samun cututtuka waɗanda suka shafi ciwon sanyi kamar tari mura mashaƙo su ne suka fi addaba kananan yara wannan su kulawa da muke bayarwa gwamnatin jiha takan yi kokari wajen wadata kananan yara da mata masu juna biyu wajen ba su magunguna kyauta kuma kamar yadda kika gani da idanki zaki ga alama a gabana ga takardu na cike magunguna kyauta na kananan yara wanda muke ba su akwai fadakarwa da ake musu na burane da kauyuka suna kuma ba da hadin kai da goyen baya Hausawa sun ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah sannan akwai cututtuka waɗanda suke addaba kananan yara kuma alhamdulillah duk yaron da yake ko duk uwar da take kawo yaran turga kafi to cikin yardar Allah babu cututtuka kananan masu addabar kananan yara da halaka su wanda yaran su zasu kawo so kin ga anan gurin ya isa ishara duk uwar da taga yaran ta ya kamu da cututtukan nan guda tara masu halaka kananan yara to laifin ta ne ba ta zuwa rigakafi to amma idan suna zuwa cikin yadda Allah zasu ga Allah ya kare su daga kamuwa daga wannan cututtuka.
Malam Umar Dandawa kenan babban jami'i a ɗakin kula da yara na babban asibiti a garin Jahun shi ma Faiz Magaji jami'i ne a ɗakin shan magani ga yara yan ƙasa da shekaru 5 na asibitin.
Wannan magani da muke bayarwa daga shekara 5 abin da ya kasa muna ba su kyauta sannan da mata mata masu ciki su ma an kawo su muna ba su magani kyauta, kuma wanda aka kawo idan an samu hatsarin mota su ma muna ba su magani kyauta, ba wanda suke siya gaba ɗaya dukiyar ake ba su magani.
To kuna samun magungunan akai-akai ko kuma wani lokaci maganin kan yankewa da mutum sai ya kai ga siya?
Muna samun magunguna gaskiya yanzu, tun daga lokacin da aka fara wannan gaskiya daga magani sun zo karewa, mukan zuwa mu kawo akan lokaci ba tare da sai sun kare gaba ɗaya an zo ana ba magani ba. To ni jan hankalin zan yi akan iyayen yara shi ne masu kawo yara su zo asibiti a ba su magani, shi ne su tabbatar da kan cewa yaran da za su kawo asibiti ya zamana kan cewa wannan rashin lafiya take damun sa, an tabbatar da kan cewa ba ce lafiya, saboda a lokuta da dama mukan samu mutanen da suke zuwa nan su zo za su karɓi magani, kuma zaka ga kan cewa wasu ma lafiyar su kalau, amma saboda sun ji an ce magani kyauta ne za su ta zuwa suna ta cika asibiti kan cewa su zo karɓi magani kyauta ne. Maganin dai anan wajen ba ƙarewa zai ba, dan sun zo sun karɓa koda ba su da lafiya sun je sun aje a gida, idan ma lokacin da ba su da lafiya in sun zo nan za su samu maganin nan, ba sai da shi za a yi ba wani gunzo a kai shi ba, koyaushe yana nan a aje ta.
To ga waɗanda kuma su yaran ba su da lafiya ba za kuma su zo asibitin ba, sai su je waje ba a yi ma yaro gwaji ba a san ma me yake damun shi ba, aje a ce a siyo paracetamol a siyo waye a ba ma yaro.
Aita wannan jan hankali zan yi akan su shine tunda dai yanzu sun gare maganin nan kyauta ake ba da shi ba ma iyakacin magani kaɗai ba, tun daga kati har aje a musu gwaji a wajen da za a yi gwaji ɗakin lafiya nan har su zo su karɓi magani. To ya kamata a ce daga sun ga mara lafiyan su bai da lafiya su ɗauko shi su kawo shi asibiti su faɗi abin da yake damun shi, a rubuta masa magani a bashi magani kyauta, ya fi kai waye ya fi sauki akan mutum ya je ɗauka ya je kemis bai san irin maganin da za a bashi ba, tunda wanda yake sai da maganin ba ma'aikacin lafiya ba ne, kuma shi yake da magungunan nan buƙatarsa dai kawai ya siyar ya samu abin da ya saka a jikinsa, kaga zai iya sayar musu da kowane gani da ya ga dama.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. Yanzu kuma sai jihar Bauchin Yakubu. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Buhari ta kaiwa mata da yara tallafi a jihar Bauchi domin inganta kula da lafiyarsu. Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da cikakken rahoto.
Da take jawabi wakiliyar matar shugaban ƙasa Honorable Zuwai Ragambo.
Yau mun zo Bauchi a madadin matar shugaban ƙasa mai girma Hajji Aishatu Buhari domin tallafa ma mutanen Bauchi ta bangaren kyautata lafiyarsu. Na farko dai wannan tafiya ce ta haɗin gwiwa tsakanin Future Assured, tsakanin Future Assured da wata ƙungiya mai zaman kanta wato Cry for Help, da kuma gwamnati da matan gwamnan Bauchi wato Hayat Bai Girma Hajiya Hadiza Abubakar. A takaice dai mun zo ba ma yara maganin tsutsan ciki wato 'yan makaranta, da kuma ba wa maza da mata mu binciki lafiyarsu ta bangaren siga da kuma hawan jini. Har a yau kuma an duba idanunsu domin waɗanda suna buƙatan glashi a basu, waɗanda kuma aka dudduba wajen ciwon siga da hawan jini an basu magunguna, an kuma musu nasiha akan yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu domin su ƙara samun lafiya da irin abincin da za su ci da abubuwan da ya kamata kar su ci. Ta ɓangaren makaranta dai mun ba ma yara maganin tsutsa ciki wajen kusan 2000 da 'yan kai. A nan kuma asibitin specialist a yanzu da nake miki magana mun duba mutane maza da mata sun kai kusan 3000, kuma har yanzu dai ana kai.
Jami'a mai kula da shirin kiwon lafiya na matar shugaban ƙasa a arewa maso gabashin ƙasa Hajiya Zuwai Ragambo. Shugaban asibitin ƙwararru da ke nan Bauchi Dr. Ya'u Hamid Sulaiman ya bayyana yadda tsarin shirin kiwon lafiya ke tafiya a babban asibitin Bauchi.
Abu ne na farin ciki da kuma abin alheri ga musamman talakawa. Wannan akwai kungiya da ake cewa Future Assured na matan shugaban ƙasa Hajiya Aishatu Buhari. Wanda take gudanar wanda suke gudanar da ayyuka da yawa. To a yanzu a wannan karon sun zabi jihar Bauchi ta hanyar matan gwamnan jiha Hajiya Hadiza Abubakar akan za a gudanar da ayyuka wanda za a dubi marasa lafiya 3000 wanda ya shafi musamman hawan jini, ciwon suga, ciwon ido da wasu cututtuka. Wa'annan aka fi son a ba su muhimmanci, za a duba su kyauta, a yi musu gwaji kyauta, a ba su magani kyauta, wanda kamar na ido wanda suka buƙaci glass na gani duka shi ma duka za a ba su kyauta. Wannan alherin da matan shugaban kasa ta hannun matan gwamnatin jihar Bauchi kenan suka kawo mana, shi yasa nace wannan rana ne na murna da kuma na jin dadi da na alfahari.
Dr. Ya'u Hamid Suleiman kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla, yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu yayi da Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci da jama'a ya kamata su ci na hukumar lafiya matakin farko na jihar Kano, a inda suka tattauna mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Muhammad Salisu Rabiu ya tambaye shi kin menene amfanin baiwa yaro nonon uwa da zaran an haife shi.
To, bawa yaro nonon uwa da zaran an haife shi yana da matukar muhimmanci wanda za mu dauko su daki da daki kamar haka. Farko, ana bukatar daga mace ta haihu cikin minti 30 na farkon haihuwar na dauko yaron nan a goge shi a dora shi akan nono ya fara ja. Ma'ana kada a ce wai bayan ta haihu kuma sai ta je ta yi wanka. A'a, mun dauka cewa saboda tana zuwa asibiti ta san muhimmancin tsafta a ranar ta yi wanka. To, in har ta yi wanka a wannan ranar, idan ta haife shi ba ma bukatar sai ta yi wanka kafin a dora shi akan nonon uwa. Inda jama'a da suke gurin za su tsaya su gani, za su sha ban mamaki da alajabi. Daga an goge yaron aka dora shi akan cikin uwar, za su ga cewa yana mika hancinsa yana shinshino wani abu kamar yadda za ka ga yana sensing don wani abu ne, saboda akwai wani wasu mai da za su kula da shi a wannan lokacin a gewayen bakin nonon uwa da aka fi sani da areola. Yana fufutawa wasu secretion ne jikin yake, shi ne zai ringa attraction din numfashin yaron. Yaron zai ringa sansano gurin yana kokarin kai kansa, wanda ana tallafa masa da ya kafa bakinsa, wannan mai kwan zai taimaka kamar ya silin din leban bakinsa da wannan bakin na jikin nono, wanda zai ci gaba da ja sam iska ba za ta ci gaba. Kuma wannan jin da zai yana da matukar muhimmanci, domin a wannan lokacin wannan jin da zai yi yana gayawa kwakwalwar uwar farko an yi establishing wannan contact, an yi establishing suckling effect. So, ana gayawa kwakwalwar uwar cewa adadin jin nan da ake a kullun ana bukatar wannan uwa ta fitar da nonanta adadin lita kaza, shine abin da zai isa ta shayar da wannan ɗan. Da za a ce yaya bi ne ta haifa, za mu so a ce dubbin aka dora a lokaci daya, wannan na jan wannan, wannan na jan wannan, tun kudi ne ana cire biyun a dora ɗaya biyun su ma su ja. A wannan lokacin kwakwalwar ce take karatu ta san cewar menene adadin nonon da za ta shayar, da za ta jikinta zai fitar saboda ta shayar da wannan adadin ƴaƴan da suke jan wannan nonon. Ko da ƴaƴa shida ta haifa, jikinta zai samar da nonon da zai ishe su matukar a wannan awar ta farko. An saka su sun gaya wa kwakwalwar aikin da yake gabansu domin su yi shi. Kuma sannan farko abin da zai fara zuwa ana kiransa dakashi, wanda galibi iyayen mu sai a ce a zubar da wannan dakashi. Wannan dakashi shine rigakafi na musamman da Allah subhanahu wataala ya hado yaron ya taho duniya da shi, domin zai zo duniyar nan da take da cika da kwayoyikan cuta masu cutarwa. A da yana ciki, kariya bayan kariya, ba wani abu da zai je same shi. To, Allah ya san zai zo wannan duniyar sai ya hado shi da wannan sinadari. Wannan sinadari shine rigakafinsa na farko da zai bashi ingantacciyar lafiya, ya tallafa wa duka abubuwan da suke kashe kwayoyin cuta da za su kawo wa yaron hari a jikinsa.
Malam Murtala Muhammad Inuwa kenan, babban jami'in kula da nau'in abinci da jama'a ya kamata su rinka ci na hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kano, inda suka tattauna da wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu game da fa'idar baiwa jariri nonon uwa da zaran an haife shi. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.